muke mu tattauna akan yanzu shine sabubban da suka sa waɗannan al'amurra suka kunno kai bayan da babu su, wato kiran mutane zuwa ga fita daga aikin gwamnati da kuma zuga samari cewa su yi wa karatun boko tawaye, da kuma kira da cewa duk wanda yayi boko din ko kuma yake aiki a gwamnati ya zama kafiri. Waɗannan ababai ne da ba gina su akan hujja ko dalili ba. Babban abin da ya haifar da su a iya nazarina, na farko abin da ake kira hubbu zuhur, wato san shahara, ta yadda mutum da da'awar malanta ya kawo wani bakon abu a cikin al'umma ya zama abin yayatawa a cikin gari, abin tattaunawa, sai wannan abin ya zama ya sa shi ya shahara, an san shi abin ne da kawai. Abu na biyu, qillatul ilmi aw adamu, karancin ilimi ko kuma rashin sa gaba daya. Ka samu mutum baya da ilimi kuma yana son ya tattauna akan mas'ala, ko kuma yana da ilimin da bai taka kara ba ballantana ya karya, amma tare da haka yana so ya kutsa kai yayi bayani cikin manyan mas'aloli waɗanda manyan malamai ma ba sa yin gaggawar yanke hukunci da kansu har sai sun tuntuɓi masu ilimi ƴan uwansu, sun haɗa ra'ayoyi da juna, sun tara dalilai, domin abin da za su faɗa yana da alaƙa da makomar al'ummar su ko a duniya ko a lahira. Abu na uku, abin da ake kira albadu bil furu'i qabla tahqiq al usul, wato mutum yayi wa ilimi kutse a madadin ya fara shi daga matakin ƙasa, sai ya tsallan baɗake ya ƙetare ya je ya kamo manyan matsaloli na sama wanda sun fi ƙarfin tunaninsa, sun fi ƙarfin ƙwarewar da yake da ita a rayuwa, sun fi ƙarfin bincikensa, sun fi ƙarfin saninsa. Domin dukkan mutumin da yake mutunta ilimi, to babu yanda za a yi yana da matakin ilimi na primary ya ce zai tattauna akan abin da 'yan jami'a suke tattauna akai. Ko mutumin da yake yana karatu a ƙaramar secondary, wato junior secondary school, sannan ya ce zai tsoma baki a cikin malamai na jami'a kan wata mas'ala ta ilimi da bincike akai, banda ganganci da shishigi, babu abin da ke kawo wannan. Sannan abu na hudu daga cikin sababban da suke kawo wannan, galibi daga cikin samarinmu dama gajiyayyu ne, kasalallu ne, ragwaye ne, waɗanda ba sa son karatun nan na zamani, sai aka yi sa'a wani ya zo ya yi musu fatawar harancinsa, in ka kyale su su kaɗai dama za su gudu. Babban abin da ke bada shaida akan haka, ta yadda idan ɗalibanmu sun je jami'a galibi sukan sami ilimin da ya fi kowanne araha ne, su karanta. Kaɗan ne waɗanda suke karanta abin da ya shafi sciences, kaɗan ne suke karanta abin da ya shafi technology, kaɗan ne waɗanda suke kutsa kai cikin waɗansu manya-manyan ilimomin da duniyar ilimi a yau ta fi dogaro da su wajen gudanar da harkokin rayuwa. A madadin haka, sai mu je mu tare akan languages, wato Hausa, Arabic, Islamic studies, ko mu je mu tare a business admin, shine zaka ga garuruwan mutane cikin matasanmu, domin ilimi ne mai sauki wanda baya buƙatan wahalar da kai, dan saboda haka suka fi so. To dama can manya-manyan ilimomi irin su wato ainihin karatun likitanci da injiniyanci da sauran ilimomi masu tsada, to dama suna da wahala a wajen mutanenmu. To sai aka dace, kuma gashi wani ya zo ya ba su fatawarin hakan ma haramci ne, shikenan sai suka yi kokarin kare wancan ragwancin su da fatawar da mai fatawa ya ba su, suka sulale suka gudu. Dama can akwai zuciya ta ragwanci da karaya da targade a tattare da su. Sannan kuma abu na biyar daga cikin abubuwan da suka kawo mana irin wannan tunani a yada shi a tsakaninmu a yanzu, kamaceceniya da juna da kama hannun juna da taimakekeniya da juna tsakanin waɗansu ɓata garin cikinmu da kuma abokanan adawarmu. Sannan kowa ne cewa waɗanda muke zaune da su a cikin wannan ƙasa sun riga sun shallake mu a karatun boko tun lokaci mai tsawo, a ilimin zamani tun lokaci mai tsawo, saboda dalili na turawan mulkin mallaka da suka mallaki ƙasarmu. Sun yi shekaru kusan 100 a kudancin ƙasar nan kafin su keto arewa. To wannan ta sa mutan kudu suka fi mu ilimin zamani da rata mai yawan gaske. To sai kuma yanzu a shekarun ƙarshe muka fara ɗan tasowa, muna yunƙurowa, kuma sun san yadda muke da yawan al'umma, kuma idan aka samu masu karatun suka yawaita a cikinmu, to maganar a bautar da mu ko a mayar da mu ci ma baya a wannan ƙasa ba za ta tabbata ba. To amma idan aka yi ƙoƙarin raunana mu ta hanyar da kuma za mu iya amsa, domin inda wani kafiri ko wanda ba musulmi ba zai fito ya zo ce mana musulmi ya karatun boko haramun ne, to dandanan musulmi zai gane cewa wannan makida ce. Amma idan suka sanya wani a cikinmu mu musulmi ya wakilce su, ya yi magana a madadinsu, kuma gashi yana cikin mu yana furta kalmar shahada zai iya jan wata aya ko ya jawo wani hadisi ko da bai fahimce shi ba to kaga wannan sai ya sa mu yadda da shi mu aminta shi a cikin rigarsa musulmi ne amma abin da yake aiwatarwa yana wakiltar abokanan adawar mu ne domin a halin da muke cike zuwa a wannan kasa dukkan wani wanda yake lura da abin da ke zuwa yazo ya san cewa duk inda kaga mutum boko mutum goma gogaggi ɗan boko gogaggu da suke da kwarewa in dai za a hada kasar ne gaba daya to zai iya tararwa cewa tara ba musulmi bane ɗaya ne cikin musulmi duk inda kaga kwararren likita duk inda kaga kwararren injiniya duk inda kaga kwararren masanin shari'a zaka iya samu cewa wato ainihin adadin waɗanda ba musulmi ba yanin ninka na musulmi to wannan fa shine matsalar da muke cike koda an tsaya a haka to kuma sai aka zo aka biyo ta bayan gida aka ketaro mana katanga da wannan fatawa da fata cikin mu al'ummar musulmi to kaga kenan inda muna da kaso daya wato ainihin cikin goma na masu ilimin zamani yanzu wannan zai ragu ya koma kaso daya cikin 100 wanda wannan wani abu ne da za a iya yin amfani da shi nan da shekaru 10 ko 15 ko 20 masu zuwa a yake mu a mayar da mu kurar baya sama da yadda muke a halin yanzu sannan abu na shida daga cikin sababbin da suka kawo wannan babbar matsala wato ainihin karancin ikhlasi ko tsoron Allah domin dukkan mutumin da yake da ikhlasi ko tsoron Allah da kyakkyawan niyya yana yin da'awa ko karantarwa dan addinin sa ya ci gaba to ya san cewa in ma mun sallama cewa karatun boko matsala ne to baya daya daga cikin manyan matsalolinmu akwai matsalolin da sun fi wannan girma da su ya kamata mai hankali ya fara yakar su yanzu alal misali dukkan wani babban birni daga cikin biranenmu mu musulmi idan ka dauki garin Maiduguri idan ka dauki Bauchi idan ka dauki Kano waɗanda suke da shaharar musulunci ba yanda za a yi ka fita daga garin ka ci kilomita 50 face sai ka samu wani wanda yake ko dai musulmin da bai iya karatun Fatiha da zai salla da ita ba bai karanta juzu'u amma ko wato ainihin daga subbih isma rabbikal a'la zuwa kasa ba wanda waɗannan surori ake salla ko kuma ka samu ba ma gujen da ma shi bai karba addinin musulunci ba fitar ka daga Kano ba za ka ci kilomita 50 ba sai ka tarar da gidan mu ma guje haka in ka fitar daga Bauchi sai ka tarar da gidan mu ma guje haka in ka fitar daga Maiduguri ko baka samu ba ma guje ba to ka sami dan ciranin kristan da ko kuma dan asalin jihar da ba musulmi bane ba wanda wannan ne ya kamata mu mayar da hankali wajen kiransu zuwa ga addinin musulunci da musulman da basu karanta addinin ba fahimtar da su to amma na malam wane wanda ya gagaruwa ne amma daga lokacin da ka zo ka kawo wata bakuwar matsala ka watsa ta a cikin gari to wannan sai baka lasisi da dama ta yaduwa ana tattaunawa da kai a dukkan wurin tattaunawa to waɗannan su ne hakikanin sababban maganin waɗannan yayan uwa musulmi zai tattaru ne cikin al'amura kamar haka abu na farko wajibi ne game da malamai waɗanda suka karanta addini karatu na hakika wani yayi shekaru 20 yana karatu tsakanin karatun alqur'ani ko hadisi ko tafsiri ko fiqh ko harshen larabci wani yayi karatu wani yayi shekara 25 wani shekaru 30 wani sama da haka da ɗaliban ilimi waɗanda suke da zakakurai masu hazaka da fasaha irin waɗanda sun yi karatu din na fi sabilillahi a gaban malamai sun sanya littafi daga farko har ƙarshe sun karance a fannonin ilimi daban-daban ko waɗanda sun yi karatu sun kai mataki na jami'a har suna da degree ko masters ko ma PhD to wajibi ne a kai ire-iren waɗannan dattijan cikinsu da 'yan tsaka-tsakiyar cikinsu da matasan cikinsu su tashi tsaye haikan wajen karantar da mutane hakikanin addini domin ba yadda za a yi a yaɗa irin wannan fatawa ta boko haramun ne shiga aikin gwamnati kafirci ne ta samu karɓuwa sai a wurin da jahilci ya yi kaka gida duk wurin da ake da wayewa da kuma wadataccen ilimi babu yadda za a yi wannan fatawa ta samu gindin zama babban misali ɗauki wurare waɗanda suke da ilimi da yaɗuwarsa da kuma yaɗuwar ɗaliban ilimi masu ƙwazo a wannan ƙasa zaka samu wannan fatawa ko ta je to za a koro ta waje amma duk inda aka samu ilimin yayi karanci tsakankanin matasa ko ga masu ilimin amma karantarwar ta yi karanci to dole ne a samu ire-iren wannan fatawa ko wanda ta fi ta muni ma wato ainihin ta zo ta yaɗu a nan gaba sannan abu na biyu wajibi ne wato ainihin ga su jami'an tsaro da suke sa ido kan abubuwa da kaje su zo su fahimci cewa wannan wata babbar fitina ce wanda ya kamata suna bin diddigin ta suna kuma kokarin dauka mata matakin da ya dace da ita bana nufin kisa ko dauri ko wani abu makamancin haka to amma jami'an tsaro ne mutanen da suka ci kowa gano hanyar da za ta wanzar da zaman lafiya a cikin kasa wanda ba za su kyale wata wuta tun tana yar kankanuwa yadda za a iya bushe ta da baka ta zo ta ci gaba da ruwa ba har ya kasance ta kai girman da in ma ka kawo motoci uku na ruwa ka zuba mata ba za ta mutu ba ina ganin akwai rashin hikima a cikin wannan sannan kuma abu na gaba na uku shine su mutane waɗanda suke ba su yi karatun addini ba ko sun yi shi sama-sama
su sani cewa wato ainihin addini fa amana ce, kuma dukkan wanda zai fatawa ya ce wa mutane haramun ko halal ya sani fa yana magana ne a madadin Allah, yana magana ne a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya san menene abin da ya sanya hannu akai a madadin Allah, domin kamar yana yin sayin ne ko sanya hannu ko sigineta a madadin Allah. Al-Imam Ibn al-Qayyim a cikin littafin sa I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin ya bayyana haka karara, wanda yake nuna yin fatawa kace kaza ya halatta ko haramta, to fa kana magana ne a madadin Allah, wato ba wai kana magana ne a madadin kanka ba, to kasancewa shin abin nan da kake magana akan sa a madadin Allah, Allah ne ya tura ka, kai ba manzo bane ba, shin ka karanci wata magana ta manzo, ka tattara matsaloli na addini akan haka? To idan har ya kasance dalibin ilimi zai tsarkake niyya tsakaninsa da Allah, ya bi diddigin matsala a ilmance kafin ya faɗe ta, to na tabbatar wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da zai magance ita kanta wannan matsala. Su kuma ga magarin mutanen da bi suke yi, to ba su ne fa za su yi hukunci ba, su ce wani malami ne wani jahili ne, dan su ba su da ilimin da zai sa su su yi wannan hukuncin. Duk abin da za su yanke na hukunci, to za su yanke ne a matsayin zato, a madadin wato a matsayin shaci faɗi, amma ba a matsayin abin da suke da tabbas wato ainihin a kansa ba. Sannan kuma abu na ƙarshe da ya kamata ku sani shine, wanda ma bai sani bai sani, shi wannan bawan Allah da yake yada wannan fatawa, shekarunsa nawa a cikin rayuwa, sannan da me da me yayi karatu a wajen malamai, sannan wannan littafi da wannan littafi ya karanta, a birni irin Maiduguri, na tabbatar in zai wa kansa adalci ya tabbatar akwai wanda suka fi shi ilimi, akwai wanda suka fi shi tsoron Allah, akwai wanda suka fi shi gudun duniya, akwai wanda suka fi shi kishin addini. To ta yaya aka yi ba su fahimci shi abin da ya fahimta ba? A gari irin Maiduguri, na tabbatar akwai wanda yake kansu ɗaya da shi ta fuskar ilimi ko tsoron Allah ko takawa. To ta yaya aka yi ba su fahimci irin abin da ya fahimta ba? Adadin waɗanda za a ce sun tsara shi cikin malamai su suka fi yawa sama da adadin wanda ya fi, sannan adadin waɗanda suke kansu ɗaya tsare kunsa ne sa'o'insa ne a fagen ilimi su suka fi yawa sama da wanda za a ce ya fi su. Ina ganin baya daga cikin adalci ya ɗauka dukkan malaman da ake da su jahilai ne shi ne ya fahimci daidai, sawa'un waɗanda suka fi shin ko waɗanda suke sa'o'insa. To ba ma wannan ba, ya ɗauka cewa manya-manyan malamai da duniyar ilimi ta aminta da su, irin su Sheikh Ibn Baz, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, irin su Sheikh Salih Ibn Uthaymeen da sauran manyan malamai ko a kasar Saudiya ko a Egypt da sauran wurare, ya ɗauka cewa duk waɗannan jahilai ne, abinda sun karanta ba karatu bane ba, nashi shine karatu. Ina ga wannan yana daga cikin jahilci. Sannan fatawar da ba yadda asali a kanta da zai iya makalkalewa akan shi cikin magabatan baya, sai ƴan zamani ire-iren sa ƴan taratsi waɗanda suka yi fatawa karkashin wani matsatsi da suka samu kansu a ciki, yasa suka yi fatawa ba wai karkashin tasirin bincike na ilimi ba, irin su ne zai dauki fatawar su yi amfani da ita. Abinda zai nuna maka jahilci shine asalin hadisin da suke kafa hujja da shi cewa za a samu waɗansu shugabanni masu zalunci masu kaza masu kaza, kar ka zame musu dan sanda, kar ka zame musu kaza, hadisi ne dhaifi. Shi kanshi Sheikh Nasiruddin Albani da ya inganta shi a wadansu wurare, ya inganta shi ne kan wani rawi da bai san halinsa ba, domin idan mutum yana da suna, mutane guda biyu cikin marwayata sun zamanto suna ɗaya, mukaddara wannan sunansa Abdulrahman, wancan sunansa Abdulrahman, a wancan Abdulrahman dan wane, wannan kuma Abdulrahman dan wane daban-daban, ɗaya daga cikinsu ɗaya dhaifi, to lokacin da ya ga hadisin a karan fari ya ɗauka hadisin riwayan wanda yake sahihin ne ba dhaifi ba, saboda haka sai ya inganta shi. Amma daga baya da kansa a cikin sauran littafansa yayi kuwa kansa gyarar cewa hadisin da ya inganta a wuri kaza hadisi ne dhaifi. Wannan shine abin da ya zama wajibi su ɗalibin ilimi da ɗaliban ilimi da ke cikin garin Maiduguri su fito da waɗannan littattafai, su yi photocopy ɗinsu, su karantar da su a majalisansu, su yaɗa su a tsakankanin jama'a, su yaɗa su ta kafofin watsa labarai, don ya kasance sun yankewa mutane hanzari. Kuma abin mamaki, abin mamaki, wannan bawan Allah a shekaru biyu da suka wuce lokacin da ya tafi a aikin umara, wannan fitina ta taso a karan fari wadda ta samu kai hasaran matasa masu dubban yawan gaske. Mutumin nan bayan ya je umara ya makale a can don jin cewa jami'an tsaro suna neman shi, wallahi wallahi ni ina cikin wanda suka haɗu da shi na je aikin haji, yake mun rantsuwa da Allah cewa duk abin da ake zarge shi da shi na alakar shi da wannan fatawa ko waɗannan samari ƙarya ake masa. Nace masa in ƙarya kake masa a aikin hajjin nan da muka zo, akwai manya-manyan jami'an gwamnati daga jihar Borno, ka zo mu je gaban su ka tabbatar ƙarya ake maka, ƙage ake maka. Ni na matsa cewa su saurare shi, suka saurare shi, ya rantse cewa ƙarya ake masa, suka ce to in ya yarda ƙarya ake masa cewa ba fatawarsa ba ce ba ra'ayinsa ba ne ba, to ya rubuta a rubuce bayar. kuma yayi magana a dauka a tabar koda su rike din su bayo jami'an tsaro cewa baya tare da wannan ra'ayi. Shi da kansa yaje ya nemi lauya bayan an ba shi shawarar cewa karka je ka rubuta wani abu da kanka ka faɗi abin da zai zama ka karye doka ka zargi kanka da kanka. Nemi masanin shari'ar zamani ka faɗa masa me kake so ka ce shi ya rubuta da yare na lauyanci. Mutumin nan da yake kareta boko yake kafirta yan boko shine da kansa yaje ya nemi lauya. Ba ma injiniya ko likita ba wanda karatunsa ya zama wajibi cikakken dagutun da yake cewa shi ya rubuta takarda a madadinsa wallahi wallahi takardar tana nan a hannun jami'an tsaro da waɗansu daga cikin manyan jami'an gwamnatin jihar Borno idan hali yayi ma fito da ita mu yada ta kuma maganarsa tana nan a cikin tabar koda idan hali yayi a fito da ita a yada ta ba ma san mutilarsu zuwa ga wannan matsayin amma yanzu tsoron Allah ya sani cewa ya jefa al'ummar musulunci cikin rudani. Kuma wallahi ni ba ni da shakka game da akasarin matasan da suke bin wannan fatawa yawanci suna bi ne da kyakkyawan niyya gani suke za a ɗora su ne akan wata hanya ta aljanna a kawar da su daga hanya ta wuta akan haka suke tafiya amma wanda ya ɗora su akan ya ha'ince su ya zalunce su ya zanto ya ci amanar su wanda shi da su in bai tuba ba zai zama zai tsaya a gaban Allah ranar tashin kiyama. Ni na riga na faɗa abin da ya kamata in faɗa. Al'ummar jihar Borno zamana da ku na tsawon shekaru 12 amana ce a kaina in faɗa muku abinda na yi imanin gaskiya ne wanda za ku tsira a gaban Allah. Amana ce a kaina in faɗa muku duk abinda na san za ku cutu don ku kauce masa. Ya rage ni in kunne ya ji jiki ya tsira. Baka da ikon ka tilasta mutum bin gaskiya amma wajibi ne ka faɗe ta. Faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Wanda ya ga dama ya rike gaskiya, wanda kuma ya ga dama wato ainihin ya kafirce. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa Ubangiji ta'ala ya nuna masa cewa laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Kai ba dole bane akan ka cewa sai ka cusa shari'a cikin zukatansu. Allah nake da ita tambayi kuma a nan gurin nake son mu roki Allah madaukakin sarki dukkan wanda yaji wannan kasir ya roki Allah madaukakin sarki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya tsarki wannan aqida ta cewa aikin gwamnati haramun ne kafirci ne yin boko haramun ne kafirci ne. Ya Ubangiji in wannan aqida gaskiya ce ya Ubangiji ka taimake ta ka bata yaduwa ka bata karfi ka taimaki masu kiran Ubangiji in wannan aqida ƙarya ce ta saba koyarwar littafin ka da koyarwar manzanka. Ya Ubangiji ka wargaza ta ka rusa ta. Ya Ubangiji karka bayar da nasara game da masu kira zuwa gare ta in masu shirya ne Allah shirye da su in fatattu ne Ubangiji ta'ala ya tsare al'ummar musulmi daga sharrin su in sun isa su manyan ru'us shugabannin da suke kira zuwa ga wannan aqida su yi irin wannan addu'ar cewa in abin da suke kira din gaskiya ne Ubangiji ya taimaki abin ya bashi nasara in ƙarya ne Allah ya warkaza abin. Kaga nan bana kira zuwa ga cewa wanda suka ce a shiga aikin gwamnati ko ai boko sune kan daidai ina musu addu'ar alkhairi wanda suka faɗa san sune ƙarya. Ni ina addu'a ne ta alkhairi ga dukkan wanda yake kan gaskiya Allah ya taimake shi dukkan wanda yake kan ƙarya yana cikin sani. Ya Ubangiji ka rusa aniyarsa ka wargaza aniyarsa. Ina son in sun isa su tara almajiransu su yi irin wannan addu'a wanda za ta zanto bakararriya ga dukkan wani wanda ya shafi wato ainihin yana kira zuwa ga bata wanda za ta zanto taimako da tanyo ga dukkan mai kira zuwa ga gaskiya. Ubangiji ta'ala ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata.
Zai shiga da shi cikin daki kamar an ce masa duba sama duba wanda zai sai ga kamar wata katuwar rumfa da wasu security light a jikin rumfar ta haska sararin samaniya tana ƙara tashi tana shiga sararin samaniya. Iwai da ya shiga cikin daki kuma sai da safe. Iwai kai ne za ka fito? Da safe ya jojo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bashi labari ga abin da ya gani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku ne suka sauko suke sauraron karatun Qur'anin ka. Annabi ya ce da baka daina karatun Qur'anin ba har da safe da mutanen Madina sun yi kallon majiki domin za a ga mala'iku a wannan rana. Daraja ta me ta makarantar Qur'ani ya kai matashi ba ta so ka shiga cikin irin wayannan bayin Allah. Ka koyi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka sabon sahabban hadisan annabi kada haddacewa. Nakan ba ku misali da Ahmad bin Hanbal shi kadai ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da hadisi 1700. Kai akwai malamin da yace ka karanta kota da ribu rawi na Imam Suyuti yace hadisai duk sama da 1700 Ahmad bin Hanbal ya haddace. Wasu malamai fa sun ce ya haddace hadisi miliyan daya. To mu ba yanzu ba ma nan ba ko masallacin Juma'a aka je da ƴan agaji aka kewaye aka ce ba wanda zai fita yau an tashi sallah. Sai ya kawo haddan hadisai guda 40. Hadisai da sai da tabbatar maka wani sai ya yi sati a wurin hadisai 40 ba su zo ba. Anan za ba da ya ce ba sa ba hadisai ma. Anan za a kawo masa dinner da breakfast da lunch a ta turawa hakan nan. Matasa za ku iya haddan Qur'ani ba sai ka kan fito da yawa ba. idan kullun zaka haddace aya daya, aya nawa? Aya daya a shekara zaka haddace aya 360 akalla. Suratul Baqara ita ce surar tafi kowace doguwa Qur'ani, ita ma ayoyinta ba su kai haka ba, ko su haka 280 da wani abu ne. Kenan a shekara daya zaka haddace Suratul Baqara har ka shiga ina, har ka shiga Al-Ibra, ka samu wajen izubiya. Kenan da ka fara daga bara zuwa yanzu da kai nisa, to amma kai ka zauna sai Allah ramma ya ja aya dare ka girgiza kai ka ce Qur'ani jeji ne, ba ga maka jeji ne. Ga dan zaura ma suna hada cewa kai kana karanta da Qur'ani daji ne, naka ba ku misali da wani Allah ramma a Kano da kun ga yana rigi sai tambaye ka ka hada ce Qur'ani, in ka ce ai sai kyale ka kai ku san dalili shi baban sa Allah ramma ne, amma sai ki karanta. Uban ya buga abin ya gagara sai ya dauke shi, yana da aboki a laramma sai ya kai abokin, yace ban so in kara ganin yaron nan sai ya hada Qur'ani. Abokin sai yace an gaba, sai aka samu daki aka kafa turke sai aka daure shi. Daki akwai bandaki, ko zagayawa zai sai dai zagaya ce nan, za a kawo mai toga allonsa tun yana taurin kai ba zai yi ba, kai karshe fa ya gane fa abin baran da za a kwance shi, magana fa ta wuce hankalinsa. Karshe ce a kawo allo, ya fara daga farfaru ya gama ya babbaku ya jajaye koraye aka tadi nausa. Ba kwance shi ba sai da ya kawo tilawa, ya dauko tilawa tiryan tiryan daga Baqara Hannati sai rana a kwance shi, ya fita waje ya mika rana ta haske kansa karo na farko tun da aka daure shi a ci. To ya fito da ya ganka sai da kun ga yasa sai ce kai ma Allah rama ne ka hada shi Qur'ani, in ga ce ai ce wallahi kyale ka, saboda shi da ba kyale shi bai hada shi ko bai hada shi ba, ya hada shi. Ku karanta sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku karanta littafai na fiqh, ku kokari ku karanta su, hanya ce gajera da ake koyon ibada. A shafi ɗaya sai ka koyi farillan sallah, wanda in ka tattaro hadisan da aka tsamo farillan sallah a ciki sai ka samu an tara hadisai kaman guda 20 ko 30 kamin a tsamo farillan sallah gaba ɗayan su. Annan baka wata irin gajeran hanya, ku rika koyon harshen Larabci, da haka ake farawa a ita tafiya, a ita tafiya, a ita tafiya. Karatu na boko shi ma ku tashi tsaye ku koye shi, ku yi boko da gaske, boko ku tsaya ku karanta ta da gaske, saboda duk abin da musulunci yake da bukatar sa wajibi ne musulmai su karanta. Ko risala ka karanta kai, hatta sallar juma'a kace ba ta zama wajiba akan mutane karanta ko risala, sai sun zama mustagaluna bi anfusihim. Ba za ku zama mustagaluna bi anfusikum ba, sai ya zama wanzamin da yake muku aski ma musulmi ne. Kenan ana bukatar komai namu ya zama me musulmi, likita mu ya zama me injiniyoyin mu su zama dukkan wani field da muke da bukata, muna bukatar mu samu musulmi a wuri. Idan ba mun karanta ba zai yiwu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun wasiqu, hadisi ne ingantacce, yana samun wasiqu daga wajen Yahudawa. Idan aka aika annabi bai Yahudanci ba, sai an nemo bai Yahudi ya zo ya karanta ya fassara. In annabi zai rubuta ansa, sai an nemo bai Yahudi ya zo sannan ya rubuta reply a je a kai. Manzo Allah yace bai kamata a ce musulmai kafiri na sanin sirrinmu ba, bai dace ba. Yace a tada wani sahabi ya je koyo Yahudanci, sai manzo Allah ya kira Zaid ibn Sabit, yace masa a tarifu lugatar Saryaniya ka iya Yahudi yaren Yahudanci? Yace ban iya ba. Yace maza ka je ka koyo. Sai ta tara kayan sai tafi makaranta, koyo me? Qur'ani, hadisi, aqida, adab, sarf, me je koyowa Yahudanci ba na Saranci ba? Ka san Yahudanci ya fi na Saranci hazan mamaki uke da nace kara na Sarar da Yahudu la tajidanna ashadda
adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashrafu
suwaye masu dan dama dama
wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara.
Allah yake wato da aka yi jarabawar wa'anda suka fi kowa gaba da musulmai, wa'anda suka zo na ɗaya sune Yahudu da mushrikai, su suka fi kowa tsananin gaba da mai imani. Allah yake masu dan dama dama da suka dan fi kusa da masu imani a wajen kauna sune allazina qalu inna nasara, wa inna nasara sune masu dan dama dama. To annabi yaran me yake aje koyo? Kaman ba yanzu ne a tura ka jami'a ka karanta English single follow. To idan yaran Yahudanci an ce aje a koyo, to likitanci ba? Ba ma ganin bala'in da yake samu mu, sai a tada harzoma tarzoma tsakanin musulmai da wa'anda ba musulmai ba. Duk wanda aka harba sai a tattara a kai asibiti, sai a samu likitan kafiri ne sai a je a danka masa. da an danka masa sai kaga sai ya karita shi abin da aka yi mana a yarwan shaddake da mun je lafiya da idan mutum sani 'yan gudun hijira dare da rana jana'iza ake yi duk wanda aka ɗauko shi aka kawo shi an harbe shi da bullet da yake wato ainihin likitocin arna ne sai su wanke wurin sai su sa magani sai su ɗaure bullet ɗin yana ciki ba za su cire ba kamin a haka sai kaga mutum ya kumbura dafi ya kumbura shi ya mutu sai da aka samu wasu likitoci musulmai primary ke aka maida ita asibiti aka ajiye su a wurin a nan suke operation suna cire bullet ana gudanar da abubuwa su wanke wurin sai su sa magani sai su ɗaure bullet ɗin yana ciki ba za su cire ba kamin a haka sai kaga mutum ya kumbura dafi ya kumbura shi ya mutu sai da aka samu wasu likitoci musulmai primary ke aka maida ita asibiti aka ajiye su a wurin a nan suke operation suna cire bullet ana gudanar da abubuwa kai ko dan kai ne shugaban sakarkaru na kasa wai sai ka zo kana zauna kana cewa musulmai kar matasa su je su karanto wato ainihin wato ilimin boko amma yayin da ake wannan bala'in kai kana ina kana gidanka ku taurara ku ci ina magana da wani dan uwa musulmi yace mun yayi shekara 10 yana aiki a dakin haihuwa yake aiki dakin da mata ke haihuwa yace kamin su musulmai su yawa a wurin idan aka zo matar gaba ɗaya tsirara ake kwantar da su yace in ka shiga dakin kowace da katan cikin ta tsirara gaba ɗaya haka suke kanta saboda me arna ne a wurin yace ɗaya likitan arna ne idan mace ta zo haihuwa yaron ya mutu wani bangaren jikinsa ya fito ko hannu ko kafa haka zai kama ya karya sannan ya tura da wannan bangaren da hannunsa a cikin farjin matar sannan ya zaro yaron ko ta rayu ko ta mutu bai dame shi ba wannan ba shine bala'in da yake faruwa a asibitocin mu to ina za a je yanzu ku je wasu wuraren ku ga bala'i hatta fa fitilan masallaci in an samu matsala a wani wurin sai kafiri za a kira shi ga masallacin ya gyara saboda me why ba wanda ya san harkar wanda yake me wanda yake musulmi yanzu yadda kasar mu ta Najeriya ta tinkara ta ko ina an bi an murkushe mu mun rasa inda zamu motsa haka ake canji da jahilci ake canji ka fada mun kasar da aka taba juya ta da jahilci a tarihin duniya ka fada mun inda jahilai suka taba yin gyara suka kawo juyi a tarihin duniya duk inda ake gwagwarmayar nan jahilai ne ke yi kai ku taurara ku ji bari in balo ta da fadi hatta su Usama da jahilai ne da yanzu suna hannu ko ba su hannu me yasa ake ta wasan kura da su wannan sai da zaidu da jahilci ne ko da ilimi Palestinawa da ake ta gwagwarmaya da su dinan da jahilci suke ko da ilimi Algeria sun kafa party ta musulunci suka da ni party har ta girma suka lashe zaben majalisar dokoki karshe America da kanta aka turo sojoji aka za aka yi ku aka fata demokradiya demokradiyar aka ce an fata a cikin sati biyu aka kama sama da musulmi 30,000 aka kakaba a gidan kurkuku jahilai ne suka da ni wannan abu har suka kai shi matakin da suka kai shi